نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na Litinin a yau muna 16 ga wata na Shawwal hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa 16 watan 5 miladiya ta 2022 muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sake hada mu a wannan wuri mai albarka a cikin wannan masallaci bayan kammala azumi na watan Ramadan za mu dora a cikin karatun littahin al-aqidatu at-tahawiyyatu mun tsaya darasi na 15 wanda wannan zai zama tumana darasi na 16 insha Allah ta'ala malam ya mana magana akan abubuwan da gaba ta ƙarshe abubuwan da za su iya amfana mutum bayan ya bar duniya uriya akan fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa wa allaysa lil insani illa ma sa'a dan adam bayan ya mutu babu wani abin da zai iya tsururta sai abin da ya kai ya kawo wajen tabbatar da shi a nan gidan duniya Wazalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ma tabnu adama in qata'a amaluhu illa min thalas idan dan adam ya mutu aikin shi ya yanke kacokam sai ta hanyoyi guda uku mutun ya mutu ya bar wata sadaka mai gudana ka gina masallaci ko ka gina wata rijiya ko ka gina wata makaranta ko na makamancin wannan ko kuma abu na biyu mutum ya mutu ya bar wani ilimin da al'umma suna amfana da wannan ilimi abu na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum ya mutu ya bar da na gari to wannan da na gari da zaka bari shi ma iya daga cikin illa ma sa'a saboda kai ne sababin zawon shi duniya kuma kai ne ka kahe ka tsaya akan bashi tarbiya da sauran abubuwa ubangiji subhanahu wataala ya shiryar da shi da haka ko bayan kabar duniya duk abin da ya da aikin alheri to kana kama shi malada a kai shi yau za mu tashi inda malaka yake cewa wallahu ta'ala yastajibu da'awati wa yaqdi al-hajati wallahu subhanahu wallahu ta'ala kuma Allah mabuwayi yastajibu da'awati yana amsan addu'o'i duk wata addu'a da mutum zai yi to Allah subhanahu wataala zai amsa ta la siyama idan ya zamanto ba wannan ya cika sharuɗa na amsan addu'a sannan kuma wa yaqdi al-hajat Allah mai girma da buwaya yana biyan buƙatun al'umma Allah ya faɗa a cikin suratul ghafir Allah yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ce ku kira ni zan amsa muku duk mutumin da ya shiga cikin halin takura ko kuma kake da wata bukata to ka kai kukanka wajen Allah subhanahu wataala ya nan bai da lamba sannan kuma ubangiji subhanahu wataala yake cewa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an wa idza sa'alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka anni game da ni Allah ce fa qul ka fadi musu wa anni fa inni qarib Allah ce lalle ina kusa ina jin su ujibu da'wata da'i ina amsa kiran mai kira idza da'ani idan ya kiraye ni to wannan ma kaga yana mana bayani akan cewa lalle Allah mai girma da buwaya mai amsa addu'o'i ne dan haka الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار كما يند العلامة ابن القيم كيف فدا تشي وإتا أدعى إتا تشي ما في كره سبب دا في جلب المنافع وندك جايو ومتون أبون ديك الهيري باب كما أدعى سيهجا متن أنا قبا كو أبنى أتكي متاني أما كواني أوجه الله saboda irin dukufa da naci da yake da wajen addu'a sai ga Allah na karba mushi din rintsin da za a shiga sai a ga fatkan an kare shi tin ya huta ya akai roƙon Allah yake addu'a yake ba irin roƙon Allah da yake irin na yayuwan nasu ba a ce roƙon Allah mutai tashi ta shirkace yayi tabibiya in tsubura sauransu ba irin wannan ba addu'a war take amsa sunan addu'a ka tashi cikin dare ka gana da ubangijinka ka tashi kai tsahara kai alwala ka tsaya kai nafiloli ka kare ka salamce ka daga hannu ka roki Allah subhanahu wataala Allah zai karba maka wannan shine abin da malaka cewa fi jalbil manafi'i wa daf'il madar sannan kuma ga kawar da duk wani abin da yake na cutarwa wannan sai addu'a idan kana roƙon Allah to Allah subhanahu wataala sai ya tabbatar maka da duk wani alheri sannan kuma duk wani abin da yake ba alheri bane kuma Allah zai kawar maka da shi wannan shine abin da al-allama ibn al-qayyim yake ambatawa a cikin littafin shi madarijus salikina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da karkashin wannan gaba a cikin sharhi manzo Allah yake cewa man lam yas'alillaha yaghdab alaihi duk mutumin da baya roƙon Allah to Allah yana hushi da shi mutumin da bayya addu'a to Allah yana hushi da shi sannan kuma ai irin wannan mutanen a yau akwai su wanda shi ya munana alaka tsakanin shi da Allah subhanahu wataala cewa wai shi ba zai iya daga hannu ya roki Allah ba sai dai in yana bukatan wani abu a wajen Allah ya je ya ba ma wasu kudi su kuma su roka mishi Allah to kaida addini ba haka nan bane babu laihi ka ce wani ina baran addu'a a taya ni addu'a wannan ba laihi bane amma a daidai lokacin da ba zuwa zaka kwanta ba a kai ma yi zaka rika kanka da kafanka naci da zaka gwada wannan shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya amshe ka wani sha'iri yake cewa ar-rabbu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu ar-rabbu yaghdabu Allah yana fusata in tarakta su'alahu idan baka roƙon shi dukkan mutumin da baya roƙon Allah to Allah yana hushi da shi kuma wannan bawan nisa yake karawa da Allah amma yace wa bunayyu adama amma kaga shi dan adam hina yus'alu yaghdab a lokacin da kake roƙon shi a lokacin kuma yake fusata dan adam bai san bani ya rika ƙara maka girma da ɗaukaka da daraja sai idan Allah kake roƙo Allah imin kaza Allah bani kaza Allah kare ni daga kaza Allah yana ƙara son ka kuma bukatunka suna shiga amma idan ɗiyan adam zai zamanto haka ne halinka ɗabi'arka da su duk wanda ka gani wani bani kaza wani imin kaza wani kaza na ya ƙare wani wane ne to sai ka ga daga katin karo mutane ransu yana ɓaci kuma la sai ma in mutum ya duba ya ga yadda addinin musulunci ya haɗa ya ja kunne akan abin da ya shahi kar mutum ya zamanto mai zaman banza sai dai ta roƙon mutane wanda bai daga cikin karantarwa addini ana so kowa ya tashi ya zagi ne ya roƙa ibnu aqil yake cewa qad nadaba Allah ta'ala ila addu'a Allah ya ja hankali akan ayi addu'a wa fi dhalika ma'anin a cikin haka akwai wasu ma'anoni kamar haka ahaduha na farkon su alwujudu da Allah yace a roke shi wannan yana maka nuni fa inna man laysa bi mawjudin la yud'a da Allah yace a roke shi kenan yana nuna cewa Allah yana nan kuma yana sauraron duk wanda zai roke shi me yasa saboda fa inna man laysa bi mawjudin la yud'a ai wanda baya nan ba a kiran shi wanda babu shi sannan abu na biyu a cikin kira da Allah ya kanta ku roke ni akwai alghina akwai wadata da nuna cewa Allahu ghani shi Allah mawadaci ne me yasa fa innal faqira la yud'a saboda shi mutumin da yake talakka ne kaga ai ba za ka kira shi ba misali kana bukatan jika 100 sai ka zo ka iske wani mutumin da yahi wata 6 bai kama jika 1 ta shi ba ya baka ai ba ta dauko babu abu na uku as-sam'u ubangiji subhanahu wataala yana ji duk wanda zai roki Allah Allah yana ji shi shi yasa yace ku roke ni yace fa innal asamma la yud'a sannan abu na hudu da Allah yace a kiraye shi akwai alkaram yani karramawa da karamtawa da Allah yake ma dan adam me yasa saboda fa innal bakhila la yud'a kaga Allah yace a kira shi ya bada yana nuni akan me yana karramawa iya da karamci yana badawa amma mutumin da yake marowacewa ba a kiran shi yanzu ko a cikin mutane mutum in ya giga a rowa ta za su arka a kaiwa ne ai kan ma ku fara abun bai yi ba me yasa saboda annahu bakhil a cikin bayanin da Allah ya ce a roke shi akwai bayani akan ar-rahma fa innal qasiya la yud'a Allah mai tausayi ne yace a kiraye ni ni zan yi sannan kuma akwai al-qudra iyawa akan abun saboda fa innal ajiza la yud'a wanda yake kashashe ne akan abu ba za a kira shi ba dan haka ne mutun ya zaman to mai kokarin addu'a kai zaman to mai kokarin addu'a abinda yasa malamin ya kawo wannan gaba da aka karanta anan ta cewa wallahu ta'ala yastajibu ad-da'awati wa yaqdi al-hajat Allah yana amsa addu'a kuma yana biyan bukatu su falasifa malaman surutu da waɗanda suka yi nisa suka zurfafa a cikin sufayi suna cewa anna du'a ala fa'idata fihi suna cewa addu'a bata fa'ida me yasa suka ce li annal mashi'atal ilahiyya in qadat wujudal matlubi fala hajata ila du'a suka ce ai abinda duk abinda za a zartar an zartar to ko me zaka zaka ba kanka wala kana ta wani addu'a ko a rubuta zaka samu an ba zaka samu ba zaka samu ba kaga na tunani ne wanda yake ba na kirki ba dan haka ubangiji subhanahu wataala yayi umurni akan cewa a roke shi kuma zai amsa malaka yake cewa anan yace wa huna su'alun ma'rufun wa huwa anna minan nasi man qad sa'ala Allah shay'an daga cikin mutane akwai wadanda in sun roki Allah subhanahu wataala baya ba su na roko akwai wanda zai ce yayi addu'a shi dai abin nan da yake nema bai gani ba akwai wanda zai wada ku aw yu'ta ghayra ma sa'ala ko kuma ya roki kaza sai ai samu kaza to duk a lokacin da dadam yayi addu'a to addu'arka ba za ta gushe ba akan ɗaya daga cikin abubuwa kamar haka abu na farko za ka roki Allah subhanahu wataala akan kana son kaza kuma Allah zai baka kaza sannan za ka iya roƙo Allah akan a baka kaza sai a hana ka kaza sai a baka kaza saboda shi abin nan da ka roƙa ba alheri bane a gare ka a rayuwarka da addininka ko kuma a la'alla in ya same ka fitunuwa za ka yi ka ruɗe la'alla ka fasa ma addini ko da makamancin wannan wanda kuma akwai da yawa ya faru haka nan kaga mutum salim alim mutum bai da matsala ana ta rayuwa tare da shi yana ta zuwa masallaci ana sallah amma daga harkoki sun bude sai ya yi shikenan daga cewa ne ya ci kai wallahi ka san abin ne sai a hankali yanzu ya samu me ya samu harkoki kaga in sa su raba ka da Allah gunda kaka same su Allah ne Allah so ka da alheri sannan kuma akwai wanda zai roki Allah subhanahu wataala abin da ya roƙan ba a bashi ba ba a bashi wani abin da bai roƙan ba ma amma kuma za a karo mashi da wani bala'i da wata musiba ya zamanto a yana roƙon Allah subhanahu wataala misali ya roki Allah wani mablag mana wani kadari na kuɗi sai Allah subhanahu wataala shi ya kadarta akwai matsala kaza da zai samu wani to wannan matsala kuma in ka same idan ta sami tabbas za ta samu tunda tana cikin kadararka wannan abin da ka roƙa kuma a ce ma za ka yi amfani da shi wajen yin magani ba zai maka magani misali ka roƙi miliyan ɗaya na kuɗi ashe kai cutar da aka kadarta za a ɗora maka ta ci miliyan biyar ko bakwai sai a kyale ka a ƙi baka miliyan ɗin ɗaya sai wancan cutar kuma sai a kauda maka da ita kai baka ma san me aka yi ba Allah hakimun ne Allah ba mai ruwa ba ne ba Allah mai badawa ne kuma alƙawalin Allah gaskiya ne duk mutumin da ya tashi ya roki Allah da gaske to wallahi ubangiji subhanahu wataala ba zai bar shi haka nan kana zubi ba ba zai barka haka nan ba hannu ba komai sannan kuma akwai wanda zai yi addu'a sai addu'ar a maida mishi wani abu kayan lada sai ka tashi gobe kiyama kawai sai ka ga wata bataliya ta lada kace ya ubangiji wannan kuma abiye cikin ayyuka na ya akai na same shi sai a ce addu'ar da kai rana kaza da kaza ka roki kaza mu a baka ba abinda aka mai da shi an mai da maka shi aikin lada yanzu gashi nan da nan da can aina kai bukatar lada can kai bukata wannan abu sai zama to maka kaga sababi daga cikin sabbin zasu kai ka gida aljanna sannan mutun yayi kokarin kiyaye lokuta da ake amsan addu'a akwai lokutan da mutun yayi addu'a da izinin Allah za ta zama to addu'a ce amsassa kaga misali a lokacin da kake cikin sujada sujada wuri ne wanda ana amsan addu'a muzalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma sujudu fa'azimu fihi ar-rabb wa amma sujud yace fajtahidu fi ad-du'a fa qaminun an yustajaba lakum yace kaga ruku'i ku girmama Allah a cikin shi subhana rabbil azim subhana rabbil azim subhana rabbil azim yace amma sujada yace ku dage ku nace akan yin addu'a saboda kuna da garantin za a amsa mu daka lokacin da hancin kai kai kasa goshin kai kai kasa tafin hannun ka sai kai kasa guyoyin ka suka safka a kasa sannan kuma kafahuwan ka suma atraful qadamain suma a kasa a lokacin ka dage da nacewa akan roƙon Allah subhanahu wataala duk wani alherin rayuwa Allah baka shi kuma abin da yake na mara daɗi Allah raba ka da shi dole sai ana haka wannan wuri na farko wuri na biyu in aka yi kiran sallah kan ata da iqama duk mutumin da yake addu'a a wannan lokacin shi ma addu'a shi amsa sace wuri na uku a lokacin da ruwan sama yake safka ana ruwan sama to za samu za kai gehe ka koma ka nutsu ka daga hannu kai ta addu'o'i wannan shi ma lokacin amsan addu'a ne sannan daga cikin wuraren amsan addu'a a lokacin da mutum yake cikin bulaguro in kana cikin bulaguro duk sallar da za a yi da in ka koma gehe kai kiskirin irin su istighfarin nan irin su salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka kai ta yi Allah ya gafarta maka zunubanka ya sama rayuwarka albarka da sauran wurare makamantan wannan irin kaso na ukun karshen dare ya ake gane shi sai ka lissafa daga faduwar rana zuwa hudowar alfajiri awa nawa ne idan ka samu adadin awoyin sai ka raba su kashi uku sai ka bar kaso na farko da kaso na biyu in kaso na uku ya shiga to a lokacin hadisi ya tabbata yanzilu rabbuna fi kulli laylatin ila sama'id dunya fa yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa u'diyahu man yastaghfiruni fa aghfira lahu Allah yana sabkowa saman duniya sabkowan da ya dace da girman Allah subhanahu wataala manzo Allah ya bada labarin haka kuma hadisi ne ingantacce za a rika shela ana man yad'uni Allah ce wa zai roke ni in amsa mishi wa zai tambaye ni in bashi wa zai nemi gafara in gafarta mishi dan Allah dukan mu kowa tambaye kai shi a wannan lokacin me muke yi wallahi da yawan barci muke yi wa zai roke ni in bashi sai ka tashi da saka hoto kai ta gwagwarmayar rayuwa kaga abubuwa sun kiga ba sun ki baya dan tashi ka samu minti 15 a cikin wannan lokacin ka roki ubangiji ya baka kana hutuwa da sai Allah sai ka sauƙaƙe maka lamura ga abubuwan da mun yarda 100% cewa su ne garanti to amma kuma sai a hankali sakaki da wasa shedan kuma a gehe shi ma yana zugawa sai mu kai 12 ƙarhe 1 ƙarhe 2 mu barci ba kaga mun cinye kusan kaso 2 na farko mun cinye su yanzu he ka san mai tsada ya zo a lokacin kuma sai mu kwanta to iya da kyau duk mutumin da yake so yayi rayuwa mai kyau kaga qiyamul layl yana sa huskar dan adam ta zamanto tana da haske shine abinda dan adam zai yi gagari al'umma mana kariya zaka rika samu daga wajen mai bada kariya shine Allah subhanahu wataala sannan kuma aiki ne wanda yana nesa da riya sosai iya nesa da mi da riya kaga a wannan lokacin da zaka tashi la'alla matarka ma bata san ka tashi ba kuma a wannan munajatin da za ka yi duk wani dan duniya ya kwanta kowa ya kwanta ana tashin kori a lokacin kai kuma kana ganawa da ubangijinka waye ga abin da kai sai kai sai Allah kaga babu zancen mi babu zancen riya daka wannan lokaci shi ma lokaci ne na amsan addu'a mutum ya zamanto mai naci akan addu'a kar da kai addu'a so daya ko kai so biyu kaga shuru kace ai shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, ana amsawa dayan ku addu'ar da zai yi matakar ba kai gaugawa ba. Meye gaugawan da manzo Allah yace? Mutun yace da'autu na roka amma har yanzu shiru ba mutum. Kana tsammanin alƙawarin Allah ba gaskiya bane ba? Wallahi alƙawarin Allah gaskiya ne, tabbas alƙawarin Allah gaskiya ne. Daka ka nace ka dukufa kar kai wasa, kai tarukun Allah subhanahu wataala, Allah zai amsa maka. Sannan bayan shi addu'a tana bukata mutum ya kiyaye wasu abubuwa. Idan kana so addu'a ka ta karbu, daga cikin mafi girman abin da ya kamata ka kiyaye abin da zaka sa a bakinka, yani ya zamanto abin da zaka ci halal ne, abin da zaka ci zamanto halal ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wancan labari da yake bada na wannan mutumin wanda ya shiga cikin sahara, ya shiga cikin kumci, ya muddu yadaihi ila sama, ya qulu ya rab ya rab, yana kira ya Allah ya Allah ya Allah, amma maq'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, ghuziya bil haram, wallahi fa anna yustajabu lahu, abincin shi haram, abin shan shi haram, kayan shi haram, kuma da haram din aka talallabi gangan jikin shi dama har kai inda kai gina. Manzo Allah yake cewa ya zai Allah amsa ma wannan mutuma, dan kenan mu kiyaye duk abin da yake haram ne mu nisance shi. Sannan kuma wannan hadisi ba yana fa'idantar da cewa ba, koda misali a ce wani tsautsayi da ganganci da irin taurin kai da dada ba yake da wani lokaci irin wannan abin na haram ya zo ya gitta mishi a ce to shikenan shi an yi an rihi, a ba haka ake nihi ba. Kaga manzo Allah me yace? Mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, ghuziya bil haram. To wanda kuma ka tari ne aka wani lokaci abin ya zo ya gitta a cikin tsautsayi da kankan ba irin na dan adam, kuma ya daga hannu ya roki Allah subhanahu wataala, Allah sai gafarta mishi kuma ya shi addan shi. Sannan kuma mutum ya kamata ya kiyaye abinda a cikin addu'a, kar kai addu'ar da zai zamanto kira ne zuwa ga wani abin da yake na zunubi, sannan ko kuma yanke zumunta ko da makamancin wannan. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin sahihul muslim hadisi ne wanda yake cewa ma min rajulin yad'u Allah bi da'watin laysa fiha ismun wala qati'atu rahimin, babu wani mutumin da zai daga hannu ya roki Allah roƙon Allah da babu zunubi a cikin shi, babu yanke zumunta, illa a'tahu biha ihda thalath khisal, face Allah sai ya ba wannan bawan ɗaya daga cikin abubuwa guda uku, imma an yu'ajjila lahu da'watahu, ko a gaggauto maka wannan addu'a da kai a baka, aw yadakhira lahu min alkhair mithlaha, ko kuma a taskance maka ladan addu'ar ya zamanto sai gobe kiyama, aw yasrifa anhu min ash-sharr mithlaha, ko kuma a kawar maka da wani abu sharri wanda zai same ka. Qalu ya rasulullahi, sai sahabbai suke cewa idan ya ma'aikin Allah kenan nuksiru, qala Allahu akthar, ya ma'aikin Allah kenan mu yawaita, wallahi ce Allah shine mafi mai yawaitawa, kenan kuna karawa shi ma Allah na kara muku alheri shi. Sannan a cikin ladubban addu'a mutum a lokacin da ya zo addu'a yayi kokari mai ya daga hannun shi kuma ya fara yin salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, saboda duk addu'ar da aka yi ta da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to wannan addu'a ce wanda take karbabba. Sannan kuma manzon Allah yake cewa Allah yana kunyan bawa ya daga hannu ya roki Allah, Allah ya maido hannayen shi sifran, Allah ya bar hannun ne san kowa komai a cikin shi. Da haka anan malam yana kwatanta mana cewa lalle yana cikin abubuwan aqida mutum ya kudurta cewa ya roki Allah subhanahu wataala, saboda Allah yastajibu da'awat, yana amsa addu'o'i, sannan kuma wa yaqdi alhajat, yana biyan bukatu. Kuma mutane da yawa waɗanda suka abinda ake bukata anan shine sakankancewa da yarda da samun yaqini da gamsuwa a cikin zuciyarka cewa in ka roki Allah ya baka. Amma duk mutumin da yake shakka, bari dai mu yi addu'a mu gani to ko an amsa ko ba za a amsa ba, to wallahi kan ma kai Allah ba zai amsa ba. Saboda hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah mai girma da buwaya yace ina nan yanda bawa na tsammace ni, idan ka sa shakka shikenan sai kyale ka da shakkarka. Sannan kuma mutane sun yi addu'a Allah subhanahu wataala ya amsa, bal suna yi Allah yana amsa. Allah yake ce amman yujibul muqarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahu ma Allah. Amman yujibul muqarr waye yake amsa ma wanda ya shiga halin takura? Allah ne. Babu wanda yake amsa an ba Allah ba. Daya daga cikin magabata ya shiga yana cikin halin bulaguro da shi da iyalin shi, ruwan su ya kare, suka shiga halin takuran da suna faman su mutu a dalilin ishirwa. Wannan mutumin ya daga hannu ya roki Allah subhanahu wataala, bai sabke hannun shi ba, wallahi sai da ruwa ya rika saukowa daga sama. Suka sha suka yi amfani da shi suka kare. Yace wallahi da suka hada kayan suna cikin bulaguro da suka yi gaba kadan, sai suka ga cewa ashe wannan girgijin su ne Allah ya ba wannan ruwa. Gaskiyar suka ba ma Allah. Da wannan labarin da ake bada na ɗaya daga cikin magabata shi ma Isal Tayyib, wani mutumin kirki aka hutu aka yi ta salatul istisqa, sallar roƙon ruwa. Suwa ne an gayyato kowa ya zo an yi sallar ruwa, shuru aka sake shuru. Mutum ɗaya kuma bawa kuma bawan ma wanda an ya kasa saiwa a gidan bayin ba, amma alaka tsakanin shi da rabbul ibadi alaka ce mai kyau. Lokacin da ya shigo masallacin da zai addu'a, yawanga bai kowa ba, ya daga hannu roki Allah. Akwai ɗaya daga cikin mutane a cikin masallacin wanda shi mutum bai gaishi ba, ya daga hannu ya roki Allah, yake cewa Ubangiji ina rantsuwa da girmanka sai an yi ruwa yanzu. Kuma wannan mutumin bai sabke hannun shi ba sai da aka rika zubar da wannan ruwa. Shi wannan mutumin da yake sauraron shi ya bi shi ya je ga inda ya shiga, washe gari tana yi, sai ta yi wannan gidan, ya san gidan da ake sai da bayi. Sai ce ya zo sayan wani bawa ne, sai ji aka nuna mashi wannan ne, wannan musiba. Aka gama nuna mashi duwas tun daga mataki na ƙololuwa na tsakatsaki har na ƙarshe aka nuna mai kowa. Shi wannan mutumin ya kai matakin da in mai sayan bawa ya zo ba ma nuna shi, saboda shi kallon ne alan nan, sai dai zama yuni akan ka, saboda ba aikin da zai iya maka, ya tsufa. Sai aka mashi wani kago, wani bukka a gehe kawai a cike ki, ashe shi alaka shi da Allah alaka ce wanda ta hita kowa a garin. An zo huta sai yake cewa wancan bukkan babu kowa a ciki, sai aka cewa wannan baya saiwa, sai ce a nuna mashi. Da aka nuna mashi sai ga wannan mutumin na jiya da dare shi ne. Da haka mutum ya gyara alaka tsakaninka da Allah. Wallahi dan adam idan zuciyarka kyakkyawa ce, akwai imani a cikin zuciyarka, addu'arka kana yi, Allah zai amsa. Manzo Allah yake cewa ruba ash'asa aghbara madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Yace za a samu mutumin da za ka ga ash'asa gashin shi ya yi furtutu, aghbara ana ganin shi da kura, kaman ba kowa bane a cikin mutane, madfu'un bil abwab, in ma ya zo kohon gidajen mutane ko in ya sallama a ce waye, ce wani ne kai ku ce ban nan, saboda ana ga a cikin al'umma ba kowa bane. Manzo Allah ya ce law aqsama 'ala Allahi la abarrahu, inda zai yi rantsuwa da Allah ya ce yanzu sai an yi kaza, wallahi Allah sai ya kubutar da rantsuwar wannan mutumin, saboda matsayin da yake da wajen Allah. Ka duba irin addu'ar Waisul, wannan bawan Allah ake kira shi da suna Waisul Qarni, sannan banda shi Juraij. Kaga yaro ne aka kawo a cikin zanan da aka aihe shi, amma saboda sika da garanti da yake da tsakanin shi da Allah, Allah ba zai kumitar da shi ba. Yayi sallah raka'a biyu, ya taba yaro ya ce waye babanka? Yaro ɗan jinjirin da aka aihuwa yanzu ya rika bayanin can baban shi wane. Wa ya sa wannan jinjirin magana? Allah. To waɗannan abubuwa kuma duka akwai da yawa, akwai musallai da yawa da tarihi ingantacce akan waɗannan abubuwa. Mutum ya roki Allah ya sakankance cewa lalle Allah mai girma da buwaya zai amshi adda da shi. Amma dama kai ma kana yi kana shakka ko hankalinka a wani waje, wanda shi mu kiyaye shi. Duk mutumin da yake addu'a hankalinka a wani waje, Allah bai amsa ba. Kamar sai za a zo a kabar da sallah, ana kabar da sallah kai tiri ka huta daga cikin masallacin, ka huta ma daga abuwal Allah, ko ka huta daga garin ma ka tai wani, ka shiga wata duniyarka kawai kai dai ana Allahu akbar, kana Allahu kar, kana bi a sami Allahu ne, sai ga an zo an yi
rabkanuwa masallaci guda malam kowa shakka yake ba wanda yake da garanti ba wanda zai ce a kat abu kaza ne faru yayin da a rika to eh haka muke tsammani dai me ka haka tsakani da Allah muna da matsala a wannan bangaren Allah muna da matsala wannan yana cikin abin da ke damuna wallahi kaman kawai akwai matsala daga ka kabar ta sallah tunanin wane ne tunani ba hana zuwa ka ba amma kai kokari ka rika kawar da shi amma ka shiga jirgin yawo malaka ka huta ka tahi ai ta abuwa ga sani ba har aka inda liman ya zauna kai ga liman ya zauna zaman za a yi zaman tahiyan hari shi kuma mu ya miƙe he can ya an karba wanda ta so tukun hallin ku mai zauna to ita addu'a duk mazalla ke cewa inna Allah la yaqbalu ad-du'a min qalbin ghafilin lahin Allah bai amsan addu'a daga zuciya rafkananna wanda ba ta san abin da take yi ba mana ka daga hannu kana Allah ba ni kaza bakin ka nake hodi amma zuciya ka battar alaka da Allah subhanahu wataala da kalmomin da kake hodi to in muna so addu'o'i mu su karbi dole sai mun kiyaye waɗannan abubuwa Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki malaka cewa gaba ta gaba auluhu wa yamliku kulla shay'in wala yamlikuhu shay'un ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين مالتي ويملك كل شيء الله شيك ملك لكومي شيك ملك لكومي ناشني كاينشني ولا يملكه شيء باب ونأبن بك ملك لألا shi yake mallake da komai amma ba abin da yake mallake da shi dole dan adam ya san haka kuma ya rada haka a cikin zuciyar shi kuma ya tabbatar da haka din a cikin rayuwar shi sannan wala ghina anillahi ta'ala qurfata aynin babu wani wanda ya wadatu daga Allah daidai da kiftawa ido kace kai ba ruwanka da al'amuran Allah duk ka hurcin ka kowane ne kai a ce yau ga wani ko ga wacce ta wadatu game da arzikin Allah yana yiwa ba ma fara ba baya yiwa wala ghina anillahi ta'ala tarfata ayn a ce misali yau ka samu ne yayin da ka samu minti daya a cikin arzikin ka kai wanda ba ruwan shi ba ruwan arzikin naka da Allah baya yiwa babu wannan daidai da kiftawa ido tarfata ayn sanaitu wa man istaghna anillahi tarfata ayn duk wanda ya nuna cewa shi ya wadatu daga Allah daidai da kiftawan ido ba minti ɗaya ba kiftawan ido faqad kafara duk wanda ya ce ya wadatu daga Allah ya kafirta bi ma'ana ya wadatu da duk wani arzikin Allah shi bai buƙatar komin Allah kaga wannan magana ce wanda koda yayi ta shi da kai shi san ƙarya yake yo shi menene shi a karan kai shi ma na Allah ne halitta Allah ne Allah samar da shi duk abin da yake kafa ba da shi yake ji da shi yake kaza yake kaza na menene duka na Allah ne jin shi Allah ya Allah bashi ganin Allah ya bashi gangan jikin Allah ya sa komi da komi da ka dan adam dole tau'an aw karaha ko yana so ko bai so bawa ne na Allah sannan kuma malai ya ce wasara min ahlil hayn duk mutumin da ya faɗi haka to tabbas ya kasance daga cikin ma'abuta halaka alhayn yani alhalak kina duk wanda ya huda ka ya halaka to wannan kuma dadab dole rika jin wannan abu a cikin zuciyar shi cewa Allah mai girma da buwaya yamliku kulli shay'in shi mallaki komi daga kai ka dogara ka nemi wajen Allah sanan wala yamlikuhu shay'un babu wani abin da shi yake mallake da Allah a ce ga abin da ya tilasta wa Allah yin kaza babu wannan sanan wala ghina anillahi ta'ala tarfata ayni ba wanda isai ya wadatu ya ce ba ruwan shi da Allah daidai da kiftawa ido babu wannan wa man istaghna anillahi tarfata ayni duk wanda ya ce ya wadatu daga Allah bi mana ya shi yanzu bai buƙatar arzikin Allah bai buƙatar kaza daidai da kiftawa ido faqad kafara wannan mutumin ya kafirta jumlatan wa tafsila wa sara min ahli alhayn kuma iya daga cikin ma'abuta halaka dan haka duk abin da zai kai ya kawo ka rika tana cewa kai bawa ne na Allah duniya duk yanda ta maka dadi kudi ko mulki ko dangantaka ko karhi ko lahiya ko hankali ko wane ne kar ya fandarar da kai ka fandare wa Allah subhanahu wataala. Yanzu irin abubuwan suke faruwa a cikin duniya na duniyar nan idan ba dan Allah mata lokaci ba da ta tashi, fitintunun da suke faruwa abin ya wuce lissahin mai lissahi, ya wuce hankalin mai hankali. Wani abin da za ka ji ya faru ko a dabbobi aka ce ya faru abin tashi hankali ne, amma sai a ce maka ɗan adam ne ya aikata shi. Ga irin abubuwa na fusata Allah subhanahu wa ta'ala da ake yi, duk wani aiki da ka sani ko karan tsaye game da maganar Allah haka kawai dan kana jin cewa an ra'ahu istaghna, ko kuma kana ga cewa Allah ya baka mulki, ko kana ji Allah ya baka kuɗi, ko da makamancin wannan, sai ka ji cewa kai ma kana da ta cewa wane ne kai, tasbi shay, kai ba kowa bane, kai ba komi bane ba, Allah mai girma da buwaya shi yake mallake da komi nashi ne. Karda kuɗi ya jaka ka fandare wa ubangijinka, karda mulki ya jaka ka fandare wa ubangijinka, karda wani ta ni'ima da Allah yake yi ga dan adam, Allah ya maka wannan ni'imar, kai amfani da wannan ni'imar ka fandare wa Allah subhanahu wataala. Idan kai haka ka zalunci kanka, duk jarabar da ake bai wuce ba a ce kawai kai wata kwana kwana makamancin wannan, ko kaje ka kwanta baka tashi ba, shikenan kare ba inda za a dauka kara. Idan kudin kake ji sun zama na wani, sun zama gado, idan mulkin kake ji kai tsaye za a nemi wanda za a dora, ba abin da za a fasa. Dan adam shine yake wajibi a kan shi ya ga ya ma kan shi gata ɗaya za ka ma kanka shine ka bi Allah. Amma daga lokacin da ka rika ga ko ka rika ji a cikin ranka cewa wata shari'a ko wata doka daga cikin dokokin Allah ku kaman kun wadatu da wannan bukatan shi, to wallahi wannan kafurci ne, saboda Ubangiji subhanahu wataala shine ya san abin da yake gyara dan adam, ya shata mishi duk wani abin da yake doka ce da ka'ida ne. Kasashen da ake ga sun kafirce wa Allah sun zauna lahiya? Wallahi ba su zauna lahiya ba. Babu yanda zai dan adam ya saba ma Allah, ya fandare wa Allah, ya nuna ba ruwan Allah a cikin rayuwar shi, kuma dan adam din nan ya ce wai yana jin dadin rayuwa, ƙarya yake wallahi. Yanzu nan ba karatu ka zauna kake saurara ba, da Allah auna zuciyarka daga lokacin da aka gama sallar isha'i ka tafi gida, wani dadi zaka rika ji a cikin ranka, saboda kana jin kai wani abin da da izinin Allah ka ƙara samu kusancin Allah subhanahu wataala zaman da kai ka saurara karatu. So nawa zaka ji ka maghmum, zaka ji ka a cikin kumci da zuciyarka kaji tana cikin kumci, idan ka karanta Qur'ani sai ka ji wannan abin ya kwarane. Idan ka zo ka samna ka saurari Allah ya ce manzon Allah ya ce, sai ka ji wannan abin ya kwarane. Kadarta mutumin da ba sallah yake ba, ba azumi yake ba, ba wani ya kamata ya sani ba, haka kawai yake rayuwa, dabba kawai. Kai da Allah ma ni'ima, kuma har wannan mutanen kake kallo kana ga cewa su suke burge ka. Akwai tabiwa da kai wannan tabiwa? Wallahi babu tabiwa da kai wannan tabiwa. Ko kuma da sunan cewa ku ne ƴan siyasa, ko kuma ku ne manyan gari, ku rika jin ka'idodin addini kaman takurawa ne, ku rasa yanda za ku yi ne, saboda dai kar ku bata gaba, kuna makamancin wannan, kawai shi yasa kuke sadda kanku akan wasu abubuwa. Akwai wanda daga cikin uwa yake bada labarin wani mutum wanda ana ilga shi a matsayin manya, magana ce da ake ta hijabi, ya tashi a wata fada yake ta kunfan baki, kun da mutane duk abin da aka yi ku rika wani halal haram, ko musulmi ne wai? Ko musulmi ne? Kaga wannan yu'abbir bima yash'uru bihi fi dakhilihi, cewa ka'idodin addini sun dame shi kwarai. Kawai Allah da ya je hoshi wani miliyan da musulunci ake yi, amma laula zalika lakana kafir, in ba dan haka ba da kafiri ne kawai. Saboda me yasa? Saboda yana jin kumcin dokokin addini, an hada mutane su shakata. Shakata ina kake da damar shakatawa? Me shakata me zakai a duniya? Zaka shakata Bakar lahiya, an kace zaka shakata a duniya, yomi abin shakata a cikin ta? Babu, kawai tashin hankali da fitina da fitintunu da matsaloli da mushkila da jaraba kala-kala su ne duniya. Daga sunanta ma za ka gane kaskanci, addani abu kaskancacce shine sunan duniya. daga duk wanda ya bi ta sai ya kaskanta yanzu shi sumulla imarat sarkin su da su shekarun jiya ne ko jiya ne shekarun jiya ne ka duba kasar kin shi da ake godowa gidan mulkin da kuma yanzu gashi inda aka zo aka sashi kuma kowane ne haka za a yi karshen iyagatan da za a yi mushkila idan baka bi Allah ba jiki magayi kai kadai za a je a saka cikin raminka kuma zaka bada amsa kuma duniyar da wannan duniyar da kake bi wanda kake ga dole sai ka musu da'a zaka iya rayuwa ina suke wama nara ma'akum shufa'akum allazina za'amtum annahum fikum shuraka laqad taqatta'a bainakum ina waɗanda suke cewa muna tare da ku ku je ku yi abin da ku ga dama in kaga ana cewa ka je kai abin da ka ga dama a lokacin da Allah ya dora ka a saman yanayi mai kyau ne fa kakka mutu ma Allah ya janye hankalin da yake tare da kai kaga an yi da kai ko ba a yi da kai ba misali kana takaman cewa ku ne manyan gari ku ne wane ne ku ne sai Allah ya sallabe hankalin Allah ya amshi hankalin aka hukumta cewa wane ya rezo shi ya sauka shikenan wa ina za a taba yin wani reunion a duniya a kirayuka an kirayuka a daga kai akwai wane fa kai tsaye kana zama mahaukaci an goge ka daga cikin tsarin nan yanzu wani za a sa a kambacinka ga kanan kai ne kana nan ko kuma a ga kanan kai kin amma mulkin ko dukiyar ko wane ne wala dama shi da ake bibiyan ka dan shi yanzu babu shi a hannunka me zai biyo baya kondan shara za a kai ka idan kaga kuma an doko ka an ayyana ka wani abu to ana ga hallau ba a gama kishin ka ba akwai wani abu da ake tsammanin za a ƙara kyatsewa a jikinka kai kana ƙara tuzarta kana kaskanta su kuma wanda suke baka umarnin suna ƙara haɓaka da ci gaba ta hanyar wanzar musu da abin da ke tunanin su ne ko kuma dokar su ko kuma makamancin wannan kana cikin haka sai ka zo ka mutu kana cikin haka sai ka zo ka safka in mulkin ne in kudin ne ka tsiya ce kuma makamancin wannan sai ka zama toga kana walakanci a kaskance duk wata dama Allah ya baka kuma daman nan wajibi ne mutum ya aike da shi yanzu abubuwa nawa da ake cewa tura abu nawa muna iya sauyawa amma mun ki mu sauya saboda me yasa saboda zukatan suna kama ko kuma dama su ma wancan abin shine ke burge su kai akwai mutanen da in ba dan ana kallon su ba sai sallah ba wallahi akwai su in ba dan ana kallon su ba za su yi sallah ba kuma da ba za su yi ba dan kar a ce wani baya sallah da ba zai sallah ba ko kuma za ta yi sallah ba akwai su kai kenan abinda zuciyarsu take alhini take bege shine irin wancan rayuwar da ake a wancan wajen Allah kiyaye to Ubangiji subhanahu wataala shi ya mallaki komai ba abin da ya mallake shi babu wani wanda yake da zai ce ya bayya bukatar wani abu na Allah daidai da iftawa ido baka isa ba kowane ne kai duk abin da ake da wanda ya imani da wanda bai imani ba duka a cikin arzikin Allah ne ake fantamawa duniya yau ta hadu ta yi kuda in ta isa a hada mutanen musulman da kahuran da aljannu da komi da kowa wallahi ba a isa ba a yi kuda daya wannan kudan da kake ga ana zahiya da meka kaya guda kana wannan duk sun yabe komai an yi wane ne ku gamu duniya kafin ku ayi guda ayi daya wallahi ba za a iya ba Allah ya ce ya ayyuhan nasu duriba masalu fastami'u la innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu kai ba ma wannan ba wa in yasluhumu dhubabu shay'an la yastanqizuhu minhu Allah ya ce da'ufa at-talib wal maqlub ma qadarullahi haqqo qadarihi buku girmama Allah ba hakikanin girmamawa buku san waye Allah ba halittun shi ne duka shi yayin su kuma wannan dan tsugulutu ne ita duniyar da ake yi da abin da ke cikin ta gaba daya idan kai mu karanta a cikin halittun Allah ko ba komai bace ba ba komai bace dan ka dadam dole ne taslim ka meka wuya ka meka wuyanka zuwa ga Allah subhanahu wataala ka bauta wa Allah shine rihin asirinka ka mutu ka je kabarinka a tambaye ka mar rabbuka ka ce rabbi Allah man nabiyyuka muhammadin sallallahu alaihi wasallam madinukal islam a ce hani allaka barka da zawwa madalla da zawwa da gidanka a cikin gidan aljanna wannan shine rihin asirinka kawai in ku ba kai wannan bukata da kai asara kudinka da ka mallaka zai zama to maka mallakan banza mulkin da kake da zama to maka mulkin banza da nadama da takeici dangantakar da kake da zama to maka ta banza batta da wani amfani al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa man sai masu tsoron Allah wani kawance wani abakantaka wani abakan duk abin da za a yi duk wani abin da za a yi indai ba dan Allah bane ba to wani abu sunan shi yake Allah rahmanu asiri da haka malai yake cewa wa man sa wasara min ahli al-hayl zai zaman to daga cikin mutane halakakku sai yace wallahu matanin litahi wallahu yaghdabu Allah yana fusata wa yarda kuma Allah yana yarda da wasu abubuwa la ka ahadin min al-wara da hushin Allah da yardan Allah ba ɗaya ba yake da hushi da yarda irin na dan adam alwara sunan dan adam mana halitta da hushin Allah da yarda na Allah ba irin namu bane ba amma dai dole mu yarda cewa Ubangiji subhanahu wataala yana hushi tunda ya bada labari yana yi kuma dole mu yarda cewa Allah yana yarda da wasu abubuwa kamar da ya bada labari Allah yake ce a cikin suratul maida aya ta 119 yace radiyallahu anhu can karshen sura da Allah yake magana akan masu gaskiya Allah ce Allah yace ya yarda da su kaga yayi mi yayi yarda sannan kuma Allah ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara kaga kin Allah ya yarda da su da masu imani a lokacin da suke maka mubaya'a karkashin wannan itaciyar nan to wannan abin da ya shahi yarda sannan kuma a bangaren da ya shahi hushi Allah yake cewa daga cikin mutanen da Allah subhanahu wataala ya la'ance su abinda zai musu mallanahu Allah wa ghadiba alayhi waja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa 'abada at-tagut wadanda Allah ya tsine musu wa ghadiba alayhi yayi hushi a gare shi kaga nan ga tsinuwa sannan kuma ga abinda yake mi hushi waye hushi Allah ya hushi a gare su sannan Allah yake cewa wa ghadiba Allah alayhi wa la'anahu duk wanda ya saba wa Allah subhanahu wataala ghadiba Allah alayhi Allah yayi hushi a gare shi wal'ana kuma Allah ya tsine mishi albarka ta Allah yake cewa ba'u bi ghadabin min Allah karshe waɗannan mutanen da suka saba ma Allah suka dace suka yi kicibus da hushin Allah kai kin Allah yana mi Allah yana fusata wannan shine bayanin da malam yi anan sannan kuma bayanai da ƙarin dalilai akan wannan sura nan da yawa yazo a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim hadisin abu sa'id al-khudri Allah kada ya ta gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala yaqulu li ahli al-janna Allah bai girma da buwaya zai ce wa ɗan aljanna ya ahli al-jannati ya ku ɗan aljanna fa yaquluna ɗan aljanna sai su ce Allah samu a cikin su labbaika rabbana wa sa'adaika wal khairu fi yadayk amsawarka ya ubangijinmu wa sa'adaika wal khairu kullu wal khairu bi fi yadayka alheri yana tare da kai ya Allah yana hannunka fa yaqulu sai Allah ya ce hal raditum yanzu gidan aljanna nan da aka kafa aka sa ku shin kun yarda da ita ta muku ta dace ta yi kaza fa yaquluna sai su ce wa malana yu Allah mu mi ya same mu lanar da mu ce bai abin bai ba ya rabbi ya ubangiji wa qad a'taytana ka ba mu ya ubangiji malam tu'ti ahadan min khalqika abinda baka ba kowa a cikin halittanka ba shine gidan aljanna Allah da tar da mu fa yaqulu sai Allah ya ce musu ala u'tikum shin bazan baku ba afdalu min zalika abin da yake gidan aljanna fa yaquluna sai su ce ya rab ya ubangiji wa ayyu shay'in afdalu min zalika wani abu yahi wannan abin da muke cikin gidan aljanna Allah sai ya ce musu uhillu alaykum ridwani zan tabbatar da yarda ta a gare ku yarda kenan kaga Allah yana yarda yace fala askhatu alaykum ba'dahu abadan bazan kara fusata da ku har abada to shi kuma wannan yardan na Allah da wannan garantin da suka samu yahi aljanna da abin daga cikin ta dade daga Allah subhanahu wataala yana yarda malaike cewa wa nuhibbu ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a cikin matanin muna son sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wala nufridu fi hubbi ahadin minhum ba ma wuce gona da iri a cikin son ɗaya daga cikin sahabbai za mu tsaida shi daidai yanda addini ya tsaida shi sannan kuma wa natabarra'u min yake cewa wala natabarra'u min ahadin minhum sannan kuma ba ma rabuwa yani ba ma yin baram-baram da ko ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah duka muna tare da su kaga sabanin suwa ɗan shi'a sabanin shi'a yake cewa wa bi ghairi alkhairi yake cewa wa nubghidu man yubghiduhum sannan kuma duk mutumin da yake kyaman sahabban manzon Allah mu aqidan mu kuma muna kyaman shi sannan kuma wa bi ghairi alkhairi yadhkuruhum duk wanda bai ambatan su da alheri to wannan mutumin ba ma kaunan shi wala nadhkuruhum illa bi khairin su kuma sahabban nan ba ma ambatan su da komi in ba alheri ba wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun son waɗannan sahabban addini ne imani ne shine kyautatawa sannan kuma wa bughduhum qiyamatasu kufrun wa nifaqun kafirci ne munafici ne wa tughyanun da shishigi da wuce gona da iri ma'ana da wuce abin da yake shari'ar Allah ce to kaga wannan akan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ayu kuma sun wuce alisaha kuma irin wannan bayani ya gabata a baya daka zamu bi shi sama ubangiji subhanahu wataala yake cewa wasabiqun alawwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al anharu khalidina fiha abada sai ce zalikal fawzul azim suwa ne ne sune asabiqun alawwalun aka ce minal muhajirin wal ansar sune sahabban manzon Allah Allah ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara Allah kara da cewa innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladhina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd suwane ne sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullun wa'ada Allahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir suwane ne sune wadannan sahabbai lilfuqara almuhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu Allah ce ulaika humus sadiqun sai ce walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan allah karkasa qita a cikin zukatanmu gasuwa ga waɗanda suka gabace mu da imani to wannan matsalar ita ce in shi a sigida keta suke ji na sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka mai da zagin su da aibanta su addinin su kaga wannan ai ba karamin tabewa bane ba ta haka ne ayoyi da hadisai wanda suke magana akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa lissahuwa insha Allah ta'ala a darasi na gaba kenan zamu ƙara jin bayani akan a matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin darajar da Allah subhanahu wataala ya musu sannan kuma da wajibcin mutum mai imani ya so su duk mutum mai imani dama zai ji yana so su amma mutumin da yake ba mai imani ba zai ji cewa yana kyamar su Allah subhanahu wataala ya shirye da mu karantarwar da yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah